الحمد لله رب العالمين نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين بايكم السلام عليكم ورحمة الله بركم ود سادوا أن يمشي نلتين وند داتي دشاف شاتفوس غوتن سفر شكرا تلبو تدري قلو دا أشرين دايا بايكم رمز صلى الله عليه وسلم ودك مكر دوا مدينة wanda kuma shi ne yammaci na 22 kenan ko 22 ga watan biyar din shekara ta 2000 wato miladiyya kenan bayan tsawon lokaci bi musa duba ina fatan muna dan lafiya lokacin da muka rabu har yanzu a haduwar mu ta yau kuma idan ba manta ba dai bisa ga tsarin mu cewa duk lokacin da Allah ya sa na zo a kwanukan da ba na azumi ba za mu ci gaba da karanta littafin Umdatul Ahkam wanda muka faro shi tun bara mun yi darasi tun daga na ɗaya har zuwa darasi na takwas da muka tsaya kansa mun yi shi ne a ranar 19 ga watan takwas ta shekarar 1999 kenan kuma ƙarshen abin da muka karanta shine abin da yake da alaka da kitabut tahara gaba ɗaya inda zamu tashi yau kitabus salati ne a cikin wannan littafin wannan kuma shine darasi na 9 kitabus salati kuma shine darasi na 9 malai ce kitabus salati babul mawaqit كتاب الصلاة إذا أنت الصلاة أتكن هرش اللاربتي معنى تشين الدعاء الصلاة بمعنى الدعاء دهك الله يتيد منذ صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم صل عليهم بمعنى كيموس الدعاء باين كاكر فذكر سدومين رباتك ودن دسوك سنشنت إن صلاتك سكن لهم addu'ar ka gare su natsuwa ce tattare da su rahama ce tattare da su ba karamar rahama bace ba manzon Allah ya daga hannu sama yayi maka addu'a ta alkhairi inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim wannan as-salatu a larabci kenan amma as-salatu a yaren shari'ar musulunci sukan ce aqwalun wa fa'alun muftatahatun bit-takbir mukhtatamatun bit-taslim aqwalun wa af'al maganganu ne da ayyuka muftadatun bit takbir wadanda ake bude su da kabbara Allahu akbar mukhtatamatun bit taslim wadanda ake kare su da cewa assalamu alaikum wato ita sallah kenan aqwalun wa af'al maganganu ne da ayyuka idan an ce magana kamar du'aul istiftahi magana ce isti'aza magana ce basmala magana ce karatun fatiha karatun sura takbira fadin sami'a Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu da tasbihi da hamdala da dukkan addu'o'in da ke cikin sallah dukkan su wannan aqwal ne amma abin da ya shafi ruku'i dagowa daga ruku'i sujada dagowa daga sujada zama na tsakiyar sallah dukkan waɗannan menene ayyuka dan haka idan mutum bai ya tambaye ka me ake nufi da lafazin as-salatu a harshen shari'ar musulunci sai ka ce da shi aqwalun wa af'al muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim mali ta kitabus salati wato kamar wannan babban babi ne wanda ya kunshi bayani dangane da sallah da hukuncenta to ko da lokaci idan an ce sallah bisa da tsarin da muka ambata cewa maganganu da ayyukan da ake fara su da kabbara a kare su da sallama idan an ce sallah karkashin kitabus salati kuma zaka samu abwab babi 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 daban-daban to kodon lokaci babin da malamai ke gabatarwa a cikin kitabus salati shine babin da ya shafi lokuta dan haka da yace kitabus salati sai yace babul mawaqit babi wanda yake magana dangane da al mawaqit lafazin al mawaqit jam'i ne na al miqat idan an ce al miqat ko kayyadajjen lokaci ko kayyadajjen wuri kayyadajjen lokaci ko kayyadajjen wuri don haka aikin haji sai ake cewa miqati ko mawaqit sun kasu kashi biyu, akwai mawaqit zamaniyya, akwai mawaqit kuma makaniyya. To anan gure idan an ce mawaqit ana nufin lokutan sallah din, duba da cewa azhar na da lokacinta, la'asr na da naka, maghriba, isha'i, asubahi, idan ka hada sun zama jam'i kenan al mawaqit. An abi amr bin shaybani wa ismuhu sa'd bin iyad qala hadathani sahibu hadhihi ad-dar وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولو اتزدته لزادا ولو استزدته لزادا وانا حديثي انكر قوش دقى ابو امر الشيباني سونانس شيني سعد ابن اياد اما ابو امر الكنية سكينا الشيباني دنجنتك سكينا زوى قبيلة سبنو شيباني اما سونانس سعد سونما يفنس اياد شوانا متن سعد ابن اياد قال يتي حدثني صاحب هذه الدار يتي ميوانا جدا يابان الاباري واشار بيده سيهنوني جهننسا الى دار عبد الله بن مسعود زوى جدا عبد الله بن مسعود نحن تكين العشرة المبشرة بالجنة متن قوما دعاك مسو بشارة دي جدا الجنة شيسا ربنا يتي ميوانا جدا يابان الاباري قال يتي سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم na tambayi manzon Allah tsira da mutun Allah tabbata gare shi ayyul a'mali ahabbu ila Allah ayyul a'mali ahabbu ila Allah wanne ne cikin ayyuka yafi kaunatuwa a wurin Allah wanne cikin ayyuka yafi zama abin kauna a wurin Allah ta'ala al a'mal jami'in na amal aiki ko ka kuma sallah aiki ne kamar wato ainihin aikin haji ma aiki ne haka ziyarar mara lafiya asibiti ma kuma aiki ne haka duk wani kazarkazar da zaka yi da motsi da jikinka dan ta'a ga mahaifa aiki ne kyautatawa makwabci duk aiki ne to cikin waɗannan ayyuka wani aiki ne yafi to sai su ayyuka iri biyu ne akwai ayyukan zuciya akwai ayyukan gabbai ayyukan zuciya mafi muhimmancin su al'imani shine imani daga nan at-tawadu kankantar da kai duk aiki ne ne na zuciya an gane ko sowa mutane alkhairi irin da kake sowa kanka din ne wannan ayyukan zuciya ne to amma shi anan gurin tambayar da yake yi yana magana ne dangane da ayyukan gabbai kadai baya magana dangane da ayyukan zuciya ina fata an fahimta dan mu gane a cikin ansar da za a bayar za mu ga ababen da za a bada misali dukkanin su ayyuka ne na gabbai babu aikin zuciya a ciki wannan sai ya fahimtar da mu cewa ashe tambayar da yake yana tambaya ne dangane da ayyukan da suka shafi gabbai ayyul a'mali ahabbu ila Allah azza wa jalla qala sai manzon Allah ya ce shi as-salatu ala waqtiha sallah akan lokacinta yana daga cikin ayyukan da Allah yake so sallah akan lokacinta yanzu wannan hadisin ya dace da babil mawaqit kenan tunda ya nuna muhimmancin lokaci kafin ya zo ya ce menene lokacin ya nuna cewa yana daga cikin abin da Allah ke kauna bawaye sallah akan lokacinta qultu Abdullahi dan Mas'ud ya ce sai na ce thumma ayyu sannan sai wanne kala sai manzon Allah ya ce birrul walidaini da'a ga mahaifa guda biyu idan an ce al birru bi ma'ana al ihsan ilayhima kyautata ma mahaifa guda biyu mu'amalanta su kyakkyawar mu'amala tare da ladabi da girmamawa da mutuntawa shine abu na biyu da Allah ke kauna qultu sai kuma na sake tambayar shi thumma ayyu sannan sai wani aiki kala sai manzo Allah ya ce al jihad fi sabilillah al jihad wato lafazin al jihad daga al juhud ne bi ma'ana bazlu taqati wal wuti yin dukkan wani yunkuri yin dukkan wani kazarkazar dukkan wata gwagwarmaya da mutum zai yi dan ya tabbatar wa da musulunci nasara shine ake kira jihadi al jihad fi sabilillah da jihadi dan daukar kalmar Allah to shi jihadi din nan shi kuma wato yana da matakansa. Akwai jihadin zuciya, wanda mutum zai yaƙi zuciyarsa ba ta san alkhairi, ya matsa mata har sai ta karɓa alheri din, har sai ta zanto taska ta da ake sa alheri a ciki, ya yaƙi zuciyarsa. Baya ga haka kuma, wato akwai jihadi na harshe, shine faɗin gaskiya kamar yadda manzon Allah ya faɗa, faɗawa mai taurin kai gaskiya ko da baya so. Daga nan gurin kuma sai jihadi na gangan jiki, wanda ake amfani da shi don yaɗa addinin musulunci, don fuskanta abokanan adawa da suke wa musulunci barazana. Al-jihadu fi sabilillah, jihadi don ɗaukar kalmar Allah. Kada Abdullahi ibn Mas'ud yace, haddathani bihinna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Waɗannan ababai uku gaba ɗaya annabi ne ya bani labarin su. Walau istazabtuhu, da na nemi daɗin sa, laza da ni da ya karam da na ci gaba da cewa sun ma'ashi ko da ya ce sai kaza, sun ma'ashi da ya ce sai kaza, ko da gari zai waye manzo Allah ba zai rasa abin faɗa bayan an tambaye shi, da manzo Allah an tambaye shi kuɗi ma ya bayar ballata na aya sallallahu alaihi wasallam, aika zuciyar dan adam meye ba ta so ta rubu da shi kuɗi, to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka zo kana tambaye shi kuɗi ma sai ya kare gaba ta, yake cewa roko ba kyau, ku daina roko, ku yi kaza ku yi kaza. Umar dan Khattab ya ce ka ce roko ba kyau, duk wanda ya zo roke ka ba shi kuɗi kace matukar ya tafi da shi, to wuta ya dauka a hannunsa, to nan me kake ba shi kasan wuta ce? Manzo Allah ya ce su dai sunna ce sai sun roke ni, ni kuma Allah bai yi maroci ba, ya naja ni kaina sallallahu alaihi wasallam. Su sunna ce sai sun yi maula, sai sun yi bara, sai sun yi larabawan sidi allazi wahidi, ni kuma babu yanda da iya Allah ya riga ya yi mai karamci ban san rowa ba sallallahu alaihi wasallam. A cikin wannan hadisi manzon Allah ya nuna mana ababe guda uku da suka fi mai cike cikin ayyuka waɗanda suke mafi kaunatuwa wajen Allah. Farko yin sallah akan lokacinta, na biyu da'a ga mahaifa, sannan kuma na uku shine jihadi don ɗaukar kalmar Allah subhanahu wataala. Abin da ke da alaka da wannan babu ne kitabul mawaqit ko babul mawaqit shine as-salatu ala waqtiha. حديث نجب عن عائشة قال لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الفجر فتشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلط. عن عائشة وان حديث أنكره دقاء إجابة رمضان الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة تسي لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة من ذا الله إلا دعا من ذا الله تنبت قريش يا كثن سي يصلي الفجر يكن صلى تصلى الأصباه كو كتيمة صلاة الفجر كو كتيمة صلاة الصبح دك كان سسونا ينتني دك وان دك فتا ياي يا تنبت سننت صلاة الصبح أهديتي يا تنبت سننت صلاة الفجر كم يدما قلي أنا أقول النبي يا كثن تينا صلاة صلى الأصباه فتشهد معه نساء من المؤمنات وطن سماتا تكن ممني سهل ركي صلى كاردك كتن فماتا ممني حرزوا صلى ركي سكي مسمى ما كمو دفعوا هلا واتو اينشن صلى الأصباح سزو سهل ركي فتشهد أن الشهود بمعنى الحضور واتو سيسا هل ركي صلى كاردك انجا إشاء متلفعات بمروطهن سنى للنبي دجلنس مروط جمعي من كلمر المرط بكثر المل المرط كما هنا الخمار وتجلي كوبا بلدن دا متزاد سا تاريخي كانت نسي دا كما لدي كانت نسي تاريخ دي كيوة ينفسك تنكوي كيفتا دكا انتفاض داك ساشا حكا يازم المرط إذن قداء تيني يازم المروط إذن سنة ديوة متلفعات سنة للبي بمروطهن بجلل لكنسو ko kace da zannuwan da suka rufe jikinsu da shi. Aisha ta ce sun mai yarjina, sannan sai su koma ila buyutihinna zuwa gidajensu, ma ya'rifuhunna ahadun min al-ghalat, ba wanda zai iya gane su saboda ragowar duhun dare. Al-ghalat asalinsa a larabci ikhtilatu adh-dhiya'i bidh-dhalam, ikhtilatu adh-dhiya' bidh-dhalam, wato garewayuwar haske da kuma dare ko duhun dare. Wannan ko yana yiwuwa ne bayan ketowar alfijir gari ya tafi kamar zai waye amma haske bai zo da yawa ba, kaga sai ga haske ya riga ya fara tahowa amma ga ragowar dare bai riga ya tsara saucewa ba. Irin wannan yanayin shine ake kira al-ghalat a larabci. Duk a nan gurin mai Aisha take so ta nuna mana cikin wannan hadisi, shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin sallah ya kare a cikin duhu ko baya kare sallah har sai bayan gari yayi shawa sai da zaka iya gane kowa ko da ba a cikin mutallan dirgi ko da ba farin mata sai Aisha ta nuna annabi na kare sallah da yake inda mutum zai wuce gaban ka ba zaka gane wani bane ta hanyar fuskar sa baka iya kira fuskar sa akwai ragowar dai duhun dare kenan kaga wannan shine abin da take so ta nuna mana kamar wato shi mai littafin da ya kawo wannan hadisi a nan gurin yana so ya nuna mana ashe abin da ake bukata wajen sallar asubahi a kare ta a kare daidai lokacin da akwai ragowar duhun dare a yi sallar asubahi a kare daidai lokacin da akwai mai ragowar duhun dare ba sai ginin gari ya yi shahatun nan ba ba sai ka fara ganin kiyaki a kan titi ba ba sai ka fara ganin ka yi ka kare ta yadda inda za ka juya damanka muƙaddar ba wutar lantarki a nan ba fitilar kwai ba komai inda za ka juya nan gurin ba za ka iya gane waye a nan gurin ba kai dai ka ga duhun mutum amma duhun dare bai baka daman ka gane fuskarsa ba to kamar ka tsaya kenan a yanzu ba yanzu ba nake nufi ina nufin yanzu asubahi da muke yanzu wani lokaci ne a asuba zai dace da daidai wannan yanayin da muka ambata yanzu nan wani dukkan dace ne lalabi da cikin duhu za ku yi ba wanda zai bada tabbas amma mu bari daga yanzu gobe kowa zai hango a unguwarsu musamman wanda nisa a unguwarsu sun kwana babu wutar lantarki shi ne zai gane wasu zirgi amma kai haka zara na masallaci ai ba za mu shaida ba haka duk wanda suke masallacin sa ko fitila ko da ta kwaita ai ba za mu iya gane wannan ba amma wurin da aka yi sallah cikin duhu babu hasken fitila to shi ne za ka iya shaida cewa to daidai wani lokaci kenan to sai ka ɗauki wannan ka'ida a matsayin wannan shine lokaci da ake bukata mutum ya yi sallan asubahi ya kare lallai mai littafin ya nuna ƙwarewar sa ta fannin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma zurfin fikihunsa farko ya kawo mana abin da yake nuna falalar lokacin sallah din duk wanda ya an ce cikin ayyukan da Allah ya fi kauna akwai yin sallah akan lokacinta sannan kuma ya zo ga lokacin da annabi ke gama sallah shi ma zai yi ƙoƙarin yi ne ya gama sallah a daidai wannan lokacin dan ya dace da wancan hadisi na Abdullahi dan Mas'ud ko mu ce hadisin Sa'd ibn Iyad wanda ya riga ya gabata a baya ina fata an fahimta wani abu da za mu iya fahimta a hadisin a matsayin ribar kafa domin fa'idantar da mu da ya lokacin sallah shine babin da muke magana a kai ko da nan muka tsaya mun riga mun biya ba wanda yake bin mu baki a kai amma a matsayin ribar kafa kuma hadisin na nuna mana halaccin matar da ke masallaci sallar zami tun da jaka ne sallar asubahi yau azhar za ta yi wahala kuma ba za ta yi wahala ba ke hadisin na nuna mata su je masallaci sallar zami kuma wani abin da zai baka mamaki a nan gurin shine a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka yi masallaci ba a cewa a gina wurin mata daban can wata unguwa daban nan kuma wurin maza daban a gina ɗaya haka duk ake shiga sai dai an ware sahun baya an san adadin gayyaki matan da suke zuwa ba ta wuce sahu ɗaya ko biyu ko uku kowane masallaci za su iya kirda kan adadin matan da suke halarta sai to wannan baya ɗin adadin sahu kaza na mata ne adadin sahun gaba kuma na maza ne haka ake yi lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko manzo Allah bai ce kar mata su je sallar jami'i ba sai dai ya nuna musu cewa inda za su yi sallah a gida to ya fi lada amma in suka ce za su je masallaci kai da ma baka yi saka hanaka ba ta ce za a masallaci kaga idan mata sun san wannan hadisin an mun shiga uku za a masallaci manzo Allah ko ce la tamna'u ima'allahi masajidan lahi su mata waɗanda suke bayin Allah kar ku hana su zuwa ɗakunan Allah kaga sai Allah ya jingina matan zuwa ga bayin sa ne kuma ya jingina ɗakin kuma zuwa ɗakunan sa ne tunda duka mallakar sa ne a kyale je dakunan sa su bayan sa ne kuma inda zasu je dakunan sa ne la tamna'u ima'allahi masajidallahi kuma ina ba da an fahimta wannan ya nuna kenan halaccin su je amma kamar yadda hadisi ya tabbata cikin musulun na Imam Muhammad inda za su tsaya a gida su yi sallah tabbas la sallar su ta fi lada amma in suka ce za su je masallaci to musulunci ya ba su wannan damar kar wani sai to ai za a takudu maza da mata ai kowanne ta kawarsa dole liman ya koya mutane da bin zama maza ku zo da wuri daga ba ku sa a sahun gaba mata kuma sahun ku na baya idan an tashi waɗannan su fitanan gudan ka duba lokacin maza Allah abin za ka yi mamaki idan wani zai sai ai yanzu inda maza Allah ya kawo yanzu da ya hana haka waɗansu masu kankan masu ke cewa abin da yake faruwa lokacin manzon Allah yana da ban mamaki matuƙa ƙwarai da gaske sahabbai sun yi hijira sun je Madina ga talauci ga wahalar rayuwa akwai waɗanda rigar da suke tare da su ta ɗan wuce gwiwa ne da kaɗan ta yadda in yi ruku'i sai ta sagale a zai ganin cinyarsa duk da haka kuma suna dan su ne a cikin sahu suna gaba matan suna baya da manzo Allah ya bada labarin cewa idan kuma za su yi ruku'i abinda yake faruwa matan suna daga baya fa sai manzo Allah ce to daga yau bai ce mata ku dinga zuwa masallaci ba, sai ce to ku mata kunji da zaran an yi ruku'i cikin sallah kada ma kada kai ka dago daga ruku'i ko ne ban ya dago sai bayan ta samu tabbas din maza sun gama dagowa.
Allah
haka manzo Allah ba da doka cikin hadisi. Kun ji ko suka ce mun ji, kun ji ko suka ji, eh tunda akwai da'a lokacin manzo Allah ba warki. Kowace tana da takawa, tana da imani, kuma aljanna suke bukata, ba ta wasa, ba ta shirme. Saboda haka shikenan, ko da shi ne manzo Allah ya dago daga ruku'i, sana Allahu lana bi tawfiq, an yi shiru daidai gurgurda ne da maza sun gama dagowa, rabbana lakal hamdu, to sannan su ma sai su dago, ba dan kawai ba dan kar su ga tsoraicin su. Amma manzo Allah bai ce ku mata ku dinga zuwa masallaci ba.
Zuwan mata ne yawancin masallatan anguwanmu mukan cika mu mazan ma gaba daya, in sun ce za su zo sun nemi sahun baya ko da sahu daya a dole kamar hakkin su ne, dole ne a ba su wannan sahun.
A ba za a ce dole a ba su ba, sai a musu extension a baya kenan, shi za a gano yan zamba daga baya, kuma in dai maza adadin mazan ya riga ya cike wajen kaga babu yadda za su yi kenan. An fahimci wannan hadisi ko? حديث نجم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر والصبح كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصليها بغلط. وانا حديثي عن كربو شده جابر بن عبد الله الله شكاري جابر ايش جابر بن عبد الله يتي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الظهر بالهاجرة ماذا الله يحسن تي ينا صلاة الظهر بالهاجرة دقرجل الظهر الهاجرة على رفسي شيء وقت يعقب الزوال duka wani lokaci da biyo bayan karkatar rana daga tsakiya sai ake masa mai alhajira wanda galibi a lokacin na akwai zafin rana to haka manzo Allah ke sallatin azhar bil hajira da zaman rana ta bar tsakiya kenan wal asr wannan matubin ala zuhur yusalli zuhra wa yusalli al asr kuma kenan yana kuma sallatin al asr a yaushe washamsu naqiya al halin rana tana nan takas da ita bata riga ta fara ja ba ina ba ta fahimta sannan na bayan ta riga ta karkatar daga tsakiya tana nan da haskenta har yi zuwa lokacin la'asar ya shigo to kuma can wajen karfe biyar ko biyar na yamma kuma haskenta ya rabu ta fara yi mai ja to annabi na yin sallar la'asar washamsu naqiyatun alhalin rana tana nan tas da ita wato bata fara jaja ba wal maghriba annabi na sallatar maghriba idza wajabat yana nufin idza wajabat ash-shamsu idan rana ta fadi wajabat bi ma'ana saqatat da ka Allah ce fa idza wajabat junubuha fa kulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar kadhalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun dan ga dabbobi da ake yankawa ko na lahi ko na hadiya sai ya ce fa idza wajabat junubuha idan sun fada a gefen su fa kulu minha sai ku fete ku ci وأقيم القانع والمؤتر كما كبير ومن يروكو دما وند بيروكا با دا وند يزو يزلام وكباشي وند بيزلام وما يكام يكير كما دي كباشي كذلك سكرناها لكم لألكم تسكرون وقت وجل لحيك نند هدايا أسا أكون دا أنا فكرة قصنا تيا أوجا تسين كباشي أكون دي يزو يزو سلام عليكم سنوكو دي بيشي كومي با أما دي كي كاسا وني صلى الله عليكم أكون دي تسي ما سيكا أيكا بسهر كده كريكا ساتيا ولا كنت سياتو زلت يزو يكي أباني in kai ka fahimci bukatar dan adam ba a son sai ya tozalta ya ce a bani yana da cikin karamci manzo Allah na sallatar magriba idza wajabat idan rana ta fadi wal isha yana sallatar isha'i yaushe ahyana wa ahyana wani lokacin kaza wani lokacin kuma kaza wato kenan isha'i dai zanto yana ne yana bambanta lokacinta wata rana kaza wata rana kaza to me yake fassarar ahyana wa ahyana shine jumla take ba za ta fassara mana abin da yake nufi da wannan idan ra'ahu mujtama'u idan ya ga sahabbai sun riga sun hallara kowa ya zo kan kai ajjala sai ya gaggauta ma'ana sai yi ta farkon lokacinta wa idan ra'ahum abta'u idan ya ga sahabbai ba su riga suka zo ba ya shigo masallaci an saba ta hu biyar ne aikin sallata isha'i da su sai a ga sahu biyu ne sai manzon Allah ya yi digiri ko da ji an yi takwas yanzu ka kiyaye takwas kuma wato masallaci bai riga ya cika ba kaida ta hubiyar ne yanzu bai kawai gani sai manzon Allah ya jinkiri a tsaya har takwas da rabi a gani an samu sahu uku an samu na hudu an samu na biyar ko da rabi ne shikenan sai a ci gaba wannan shine koyarwar sunna amma mu yanzu da aka sa lokaci wadan suna nan suna kallon ka ana kallon ka ana duba gogo liman nafila ana duba gogo wai abin da yake ce maka lokaci bai yi in ma mun liman bai akara ba kawai sai ji wani rai kama dole a tashi an ce karfe da za a yi sallah dan me za a kara ko an ce karfe da za a yi sallah dan me za a kara to manzo Allah yake lura da maslaha ta mutane shi da maliman ya kamata ya dinga lura da maslahar mutane kowane liman ya san unguwar su masallacinsa yaya yanayin cika ko rashin cika yake a ranakun da ba wani tsari ne sabo ya zo wa masallacin ba a ranaku na yau da gobe yaya yanayin cika yake liman zai iya gane cewa galibi masallaci na sahu hudu ne wani lokacin hudu da rabi ba dai ma kasa sahu hudu to kaga da ya tabbatar ba a kasa sahu hudu to kina aka samu hudu din kaga sai a fara sallah kina ya tabbatar ba a kasa sahu hudu sai ɗaya da rabi aka samu sahu ɗaya da rabi dan me kuma za a tashi sallah kina sai bayan akwai wani uzuri da ake jin ya hana mutane zuwa kamar an ga hadari kamar iska ya taso kamar duhun dare kamar daukewar wutar lantarki ba samu an yi kiran sallah da abulfaya yadda mutane za su jira ne su har su zo ba to wannan sababba ne da za su sa ba za a jira su ba dan ba a tsammanin zuwa su tunda ba su ji kiran sallah ba amma matukar babu wani sababi to sai a tsaya a jira mutane duk wanda yana daga cikin ladubba da ya kamata mu rayar da su sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni rahama ga yan uwanmu manzon Allah yake yi kafara yi rukui idan wani wani ya shigo ba zai dago sai ya dagowa daga rukuin nashi ya tsaya har sai mutumin nan da ya shigo ya ji yayi kafara ya shiga cikin sahu dan kar wannan raka'a ta rubuce masa kada wannan raka'a ta rubuce masa duka waɗannan akwai hadisi akan waɗannan al'amura da ya kamata mu yi kokarin rayar da su kuma rayar da su haka ba zai yi dole sai da karantar da mutane da yawa mutane bayani kuma wannan shine ribar karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
akan wallahi yawancin mutum masallatan idan lokacin da aka ajiye waɗansu ba su zuwa masallaci sai sun ji an tare ikama ko da za ka kara miki awa ɗaya ne ba sun ji ikama ba mafi yawa sai ga an fara sallar da sahu ɗaya amma kafin a yi raka'a da zai ga masallaci ya cika amma rana ta jira ba wani zai
in dai mutane wai al'adarsu ne su ba za su zo masallaci ba sai sun ji an fara ikama sannan su taho amma ko da me za a yi su ba za su zo ba to wannan aikin liman ne kuma aikin liman ne ana gama sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai kai ba zaka tashi ka fara innal hamdalillahi ka zazzare musu ido ba wanda zai kai sai ka gama in ma wanda zai tafi akram kullahi da Allah dan ba mu hadin kai minti biyar da Allah ku bani aran minti biyar ya jama'a ga fallan halattar sallan jami'i ga larin da ake samu in an zo masallaci akan kari manzon Allah ya nuna dukkan wanda yayi alwala daga gidansa ko rumfar kasuwa ya taho masallaci ko wani taku daya ana dauka darajar sa ana kankare zulubin sa da ya zo masallaci ana rubuta masa ladan kamar yana cikin sallah matukar jiran sallah da yake zaman da yake ba na banza yake ba lada yake rubuta masa yana nata wannan wannan hadisin a rubuta a kafi a kofar masallaci a fassara da turanci a fassara da kanuri a fassara da hausa kowa ya zo ya karanta ya gani ai shikenan kuma in aka yi sati ana yin wannan kanace dole su saki dole sai liman ya nace shi ma wajen bin sunna ba abin nan manzo Allah yana cikin hudubar juma'a wani mutum ya shigo masallaci yana shigowa sai zauna sai manzo Allah ya yanke hudubar yace yaya kai sallah na fila raka'a biyu da yake tahiyatul masjid yace ban yi ba yace tashi kai kaza kowa zai kalle shi a lokacin an waya an gaji gashi na zo na biya abin nan ba gobe ba zai fita ci ba kai kuma gobe ba zaka so kai ma abin mai ta maka wannan tarihi ba ba kun yi sallah bane ba amma dai a tabbatar da mutane akan sunna lokacin da aka saukar da wannan ayar kai cikin suratul ali imran kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas abu hurairah ki ta mu ne mafi alherin mutane ga mutane muna jin su mu daure su da mali sai sun kai su aljanna su kuma suna kafewa kaga ana jin mutane da karfi sai an kai su aljanna in ba haka ba dan adam yana son kaza yana son kaza al'amuran guda abin da nake nufi da karfi ba fadin bakar magana ba kaza ka naci wajen maimaita nasiha din naci ka fada ko da ba karba ba gobe baya hana ka maimaita ji ba hana ka maimaita to insha Allah gurgurdan yadda ka kyautata harshe kuma kai naci kuma zaka samu wadanda za su goyi bayan ka akan haka shikenan kowa zo sai dai ya zama ku ba yanda za a haka ta faru wannan aiki ne na limamai kina ba sakon masallaci ba wai kawai ana zaba ne a yi sallah kowa ya kama gaban sa dole sai da wazi sai da karatu dole karatu mafi muhimmancin abin da ake kina a masallaci bai sun sallah an gane wani hadisi ko Jabir bin Abd Abdullahi ya cigaba da cewa ne wasubuhu kana yusalli kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli bi ghalat amma asbahi ko manzon Allah ya kasance yana sallatar ta bi ghalat a lokacin akwai sauran ragowar duhun dare bi ghalat akwai sauran ragowar duhun dare an gane ku hadisi na gaba shine hadisin Abil Minhal Sayyar ibn Salama عن أبي المنهال سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي المكتوبة فقال كان يصلي الهاجرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس ويصلي العصر ثم يرجو أهدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جنسه وكان يقرأ بالستين إلى المئة صلى الله عليه وسلم wani hadisi an karbo daga Abul Minhal sunansa Sayyar ibn Salama yake cewa dakaltu ana wa abi ala abi Barzata al-Aslami ni da mahaifina mun je wurin sahabin da ake kira Abu Barza al-Aslami fa qala lahu abi sai mahaifina ya ce da shi kaifa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yusalli al-maktuba ya annabi ke sallata sallan farin Allah ba na labari kowace sallah a wani lokaci yake yin ta wato kaga yana so yi kai tsaye daga wurin wanda ya ga aikin annabi daga wajen sahabi kenan fa kana sai Abu Barza al-Aslami yace kana yusalli al-hajata allati tad'unaha al-ula annabi ya kasance yana sallatan al-hajira yana nufin salatul hajira min babi hazbi al-mudaf wa iqamati al-mudaf ilayhi maqamahu wato asalin salatu al-hajira tunda mun ce hajira din shine lokacin da rana ta riga ta ne ta bar tsakiya ashe ba al-hajira din annabi ke sallata ba a salatu al-hajira ke ina fatan kun fahimta kamar mudaf da mudaf ilayhi ne sai aka shafe mudaf sai aka kalle mudaf ilayhi a madadin sa allati tad'una wal-ula wanda kuke kiran ta sallar farko ayini ko kuke kiran ta sallar farko bayan rana ta karkata annabi na sallatan ta ne a lokacin al-hajira hina tadhadu shamsu wato yana sallatan ta ne hina tadhadu shamsu lokacin da rana ta karkata daga tsakiya hina tadhadu bi ma'ana hina tazulu shamsu an kabid as-sama lokacin da rana take karkata ta bar tsakiyar sama wa yusalli al-asr manza Allah na sallatan al-asr thumma yaji wa ahaduna sannan tayammu ya dawo ila rahlihi zuwa gidansa fi aqsal madina a can unguwa ta karshen madina washamsu hayya amma ya je gida rana tana nan raye tas bata fara ja ba wannan yana nuna annabi na sallatul asr a farkon lokacin take da zara ina wa mutum ta daidai da shi kin yake wani titu ma kana fil maghrib na manta abin da ya faɗa mun a lokacin sallar maghrib shi abu shi wancan kenan wato abin minhal yake cewa na manta abin da wancan ya faɗa mana shi Abu Barza al-Aslami dangane da magriba wa kana yastahibu an yu'akhir min al-isha allati tad'unaha al-atama manzo Allah ya kasance yana son a jinkirta sallar isha wanda ku a larabcin ku ne kuke kiranta al-atama saboda da can gurin haka sahabbai suke kiranta al-atama amma a nassin al-Qur'ani Allah ya sa mata suna wato a nassin hadisi Allah ya sa mata suna al-isha an gane ku saboda haka sai ya zanto sunan ta shine al-isha amma al-atama din suna ne wanda har manzo Allah yake cewa kar ku kira ta al-atama ku kira ta da suna al-isha dan haka sai ce allati tad'una al-atama in ji Abu Barza yake fada wancan kenan wa kana yakrahu an-nawma qablaha annabi yana karhanta yin barci kafin sallar isha saboda me dan jin tsoron kar ka je sallar isha ya tukubuce maka cikin jami'i in bacci ya dauke ka wal hadith ba'daha annabi kuma yana karhanta yin hira yin surutu ba'daha bayan sallar isha ya ana san bayan sallar isha kuma shikenan kowa je gida ubangiji ya sanya muku barci ne dan saboda hutu kuma shine malamai suke yi suka ce sai fa idan abin da za a tattauna a kai wani abu ne da ya shafi ilimi ko tarban wani bako naka da ya zo daga nesa ya kawo ziyara don kai zuwa garinka ko dai gidan ya kawo maka ziyara, to a wannan lokaci irin wannan hirar babu laifi, ita kuma sai a yi ta daidai bukatarsa. Dan bako yana bukatar hira dan dan sauƙaƙe masa wahalhalun tafiya idan ya tawo a nesa, musamman zuwa lokacin sanada da kayan sufuri shine raƙumi da dawaki da sauran dabbobi haka da sauransu. Wa kana yanfatilu min salatul ghada, annabi yakan kammala sallar ghada, sallar ghada ita ce sallar asubahi kenan, shine ya arifu rajulu jalisa, yayin da mutum ke gane abokin zamansa. Kun fahimci wannan hadisin da kyau? Na da zuwa an ce daidai lokacin da mutum baya gane abokin zamansa, yanzu kuma an ce me a za a gane wannan, sai nan tana da lokuta guda nawa kenan? Biyu. Wani lokacin annabi ya gama irin wancan yanayin, wani lokacin annabi ya gama irin wannan lokacin, wato ya danganci halartar mutane da wuri ko rashin halartar su da wuri, kuma ya danganci doguwar sallah ko gajeruwar sallah. Dan wani lokacin a sallar asubahi annabi galibin abin da ke karantawa shine tawalul mufassal, an gane ku? Wato kamar suratul qaf ya taba karanta ta a cikin raka'a farko, kamar suratul tur ya taba raba ta gida biyu a cikin sallar asubahi, haka wal waqi'a ya taba raba ta gida biyu a cikin sallar asubahi, idza qatu waqi'a, rabi a raka'a farko, rabi kuma a raka'a ta biyu. To kuma an samu ya karanta wato sallar asubahi da kawai guda biyu, ya karanta kula uzai, kula uzu garbin falaki da kula uzu garbin nas. An samu kuma a cikin sallar asubahi din ya ka an farko ya karanta izazul zilatul ardu, raka'a ta biyu ya sake karanta izazul zilatul ardu. Hamdan ruwayan hadisi yake ni ban sani ba, annabi ko manta yayi ko daga ganye ko mu je mun bi shi haka da yayi, ga kuma hadisi ko manta yayi ko ma daga ganye halatti ne, domin in ma manta yayi ya karanta inda abun bai halatta ba sai Allah ya mai ya fadakar da shi, dan ba zai kyale annabi saka haka ba. Wa ma kana rabbuka nasiya. To wannan sai nuna mana ashe a sallar asubahi din wata rana ai dogon karatu, wata rana ai gajeren karatu, ya danganci halartar jam'i ko rashin halartar jam'i kan kari. Idan mun yi goma sallaci an saba ana yin sahu biyu, sai ga ko sahu ɗaya bai cika ba, kuma lokacin da aka fara sallah aka saba a fara sallah ya riga yayi, to anan mun sai ya fara sallah amma sai ya dauko dogon karatu, sai ya ga cewa kafin a kammala raka'a farko galibi duk mutane sun zo, kowa ya samu wannan raka'a sauransu. Idan kuma duk jama'a sun riga sun suka, ba bukatar sai an yi dogon karatu, ya dan jinkirta kenan har zuwa wancan lokacin, ma'ana wani lokacin kai wannan, wani lokacin kai wannan. Baya da waɗannan yanayi guda biyu, wannan na nuna rahamar annabi sallallahu alaihi wasallam ga al'ummarsa, domin inda ya tsayyade mu akan tsari ɗaya da duk wanda ya saba wannan tsarin, kaga Allah akalla bai dace da falalar da ke cikin tsarin ba, amma tun da ya bamu biyu in ka kauce wa wancan kuma zaka samu falalar wannan kuma, duk abin da kai dai annabi yayi. Harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yaqra'u bis sittina ila al mi'a, a sallar asubahi din fa annabi ya kasance yana karanta aya 60 zuwa 100, raka'an farko 30 ta biyu 30, wannan lokacin raka'a ta biyu 50, ta farko 50 ta biyu 50, sallallahu alaihi wasallam, wato dai yana dogon karatu cikin sallar asubahi a waɗansu lokuta. حديث نجب عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء. وله عن عبد الله بن مسعود حبث المشركون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. ونهديث أنكر قشر علي بن أبي طالب Allah ta kare da gare shi, yace annan nabi sallallahu alaihi wa sallam qala yawm al khandaq, annabi ya faɗa a ranar khandaq, yaƙin khandaq a wace shekara kai shi, amma da na tambaye ku a wace shekara shugaban shagari mulkin Najeriya kowa ya rike ku, amma manzo Allah ya je khandaq kuma duk ku rike ku, a wace shekara kai yaƙin khandaq? Ai ki sabo kenan, yakin khandaq dai shine ghazwatul ahzab ko kace ghazwatul khandaq ko kace me ghazwatul ahzab kafirai ne suka zo suka taru gaba daya da na makka da na najd da na ina ne suka zo suka zagaye madina suka yi sansani suka zagaye madina kafin su zo sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shawarci sahabbai ya kamata a yi shi mu tsaya cikin gari idan sun zo mu tare su ko kuma mu tare su a bayan gari kafin su zo mu tsaya cikin gari mu tsare gidajen mu sai an taba mu malaba ko mu je bayan gari mu tare su da ne suka ce manzon Allah sai mu tsaya cikin gari kowa sai kofar gidan sai ja daga in sun zo babin nan samari suka ce haba manzon Allah idan muka tsaya cikin gari ai an gama da mu duk wanda aka shigo garin sai yake an ci shi mu fita bayan gari su san mu ba ragwaye bane manzon Allah sai to a fita din aka fita bayan gari sai Salman al-Farisi ya kawo shawaran cewa akwai dabarun yaki da suke su can mutanen fasha akwai dabarun yaki da suke yi shine idan an zo garin sai su zagaye tinganuwa su yi rami babba wanda masu dawaki ba za su iya shiga su tsallake wannan ramin ba kuma su tara kasa su kewaye garin su saboda haka ina ganin ya kamata a yi wannan a zagaye madina ta inda ake tsammanin abokanan adawa za su shigo manzo Allah ya yarda shi da kansa shi ma rinka daukan diga ana da teburi ana saran kasa sai da aka yi khandaq to wannan shine khandaq din rami ghazwatul khandaq amma a cikin nassin alqur'ani an sa mata suna ahzab har ma sura aka saukar guda dangane da wannan suratul ahzab wanda wani sahabi ke cewa adadin ayoyin da zai sun kai adadin suratul baqara amma ka shafe to aka shafe shi har suka dawo adadin da muke ganin su a halin yanzu manzo Allah ya faɗa a ɗaya daga cikin ranakun yaqul khandaq wato yaki ne mai ban mamaki kwarai da gaske a daidai lokacin manzo Allah ya riga ya rattaba hannu bisa yarjejeniyar tsagaita wutar yaki tsakaninsa da yahudawa yahudawan banu quraiza kan cewa ba za su yaki juna ba saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sai manzo Allah ya fita bayan gari shi da sahabbai bayan sun yi wannan rami sun zagaye kafirai kuma sun zo sun yada sansani a can gefe guda sun hana ba shiga madina ba fita har tsawon adadin kwanaki kusan 20 duk a cikin waɗannan kwanaki manzon Allah na ya tsaya da yana jiran su ƙetaro in suka ƙetaro za a bayar musu da martani su kuma sai ƙarewa ciki kafiran sai ƙarewa ciki don na gari sai tahowa ciki sahabbai fa suka ji labarin irin yawan da kafirai suke da su malam har sai cikin su ya dururuwa su kansu cewa da ya wannan al'amari yake ana cikin wannan halin kakanika yi kuma sai aka samu labarin yahudawa wanda ake zaman amana da su a madina kuma sun yaga takardar sulhu tsakanin su da annabi ana jin tsoron za su je su far gidaje su farwa mata su farma yara su ribace su kuma nan gurin ga abin nan shine Allah ke cewa iz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa iz zaghat al-absar wa balaghat al-qulub al-hanajir وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا من ليمون من انجر ربيسو انجر جزا سو ايا كتن جر جزا اما مزا الله صلى الله عليه وسلم ديك بردن مزاني متعني بمن ينسى بيبا سنة جنس الله سجي فساري فساري متن ينسى جنس الله فترك سجنس انتني يتي برين جي انيو فساري اما دي زوك سنة نبي اتايا تسلى انا كيام الليل سجن قوة جرحان كلي ديال ورلي sai ya biyo sahabbai wata rana cikin dare yana tambaya ce waye wani ya tara su gaba ɗaya suka taru ya ce wa zai je ya leko min asirin abin da abokanan adawa suke ciki na yi masa alkawarin aljanna sahabbai da suka yi shiru kowa sun da kansa wa zai je ya leko min asirin kafirai ya zo ya faɗa min wa lahul janna manzo Allah ne mai ta har sau uku ba wanda ya ɗaga kai Huzaifa ya ce sai manzon Allah ya biyo layi ya ce ya wannan wane ne ce ni ne wane ya wuce wannan bawo ni ne wane ya ce wannan waye Huzaifa ne ya ce wallahi ni ne manzon Allah ya ce tunda ne ya ce Huzaifa ne ya ce na san ba zai kya ne ba ya ce ni ne manzon Allah ya ce ta jika rabi ke za ka biye je ka leko mun asirinsu ka zo ka bani labarin me ke faruwa amma na umarci na hore ka kar ka yadda ka ce za ka harbi wani ko ka zagi wani ko kar ka yadda su gane ka ko da ka samu daman kashe wani daga cikinsu kar ka kashe kawai labari ake so ka ɗauko ka kawo ka ga leken asiri kenan gaba ɗaya a cikin siyasar annabi inda masu mulki za su ɗauka ma'aikatan tsaro za su ɗauka akwai darasi mai yawan gaskiya ce shikenan sai ya canza shiga mara sai ya je daga cikin kafirai taron kafirai ya zauna yana ta ganin mai suke yi ya ce gashi na an tsotsora manyan tukwane ana ta dafa abinci ana ta cin nama ana abin nan da sauransu yana cikin wannan halin sai Ubangiji ta'ala ya aiko musu da iska tsanani an gane ko da Allah ya ce farsanna alaihim rihan wa junudan lam tarauha, wani irin iska sai ya daga tukunya katuwa ya sama da ita sai kife ta. Tent din da suka yi irin wannan rumfuna da suka sai a daga rumfa sama sai a kife ta. Yace nan take tun da sun riga sun ji ayoyi a cikin suratul Fussilat wanda Allah ke magana ya aikowa da Adawa iska, sun ji wannan cikin suratul Ahqaf, sun ji cikin suratul Shu'ara, tun da wannan surorin makkiya ne tun kafin a zo Madina. Sai suka ce kai karfa mu je ko iskan da Allah ya kallakar da Adawa ne kuma aka turo mana. Sai Abu Sufyan yace kai jama'a kowa ya rike na kusa da shi. To kaga nan ya salama ya Huzaifa zai. Kowa ya rike na kusa da shi. Huzaifa yace kafin na kusa da ni an karsa na kalmar shin rike kai waye wannan. Yace ni ne wani ce to shikenan. Ai mako shi na a tambaya sai me? Kaga inda shi aka riga aka rike a cikin sa ne ke samu na Allah ya ba mu sanda. Me ya fara shi malakullahu kuburahum wa buyutuhum na. Kaburburan su da kansu da wuta, wato ne abubuwan da addu'a na kafirin ke nan. Kama ka kaburu na cikin salatu da wusta, kamar su suka fi garkar da mu, muka bar sallar nan na kifi kuma ba mu samu damar yin ta ba, a cikin kawai a cikinsu haske da sana ta faɗi. Wani ke fi ne fi a wani rabin da ya mutu, ka kaburu na cikin salatu da wusta, salatu da haske, sun masalla a biyu da masu yin rikita. Shahadun na salatu da wusta sun shi karfin da mu ba mu samu damar yin sallah na fiti ce ba ba suke salatu hatar sallar la'asar sun masallaha sannan suka gaba da annabi sallallahu alaihi wasallam ba su yi wani ita a tsakanin magriba da isha. Ubangiji ya faɗa cikin alqur'ani hadu ala salawat wa salatu al-wusta wa qumul lahi khaliqi ku ci sallah kuma ku ci sallah na fiti ce
a wata ruwa ba har ba a cikin lokacin ba a shiga aka shar'anta sallar tsoro ba. To amma duk al'amuran da idan muka kalli sallar tsoro da ita wannan wata ta Zotul Qadr, za mu ga abin da aka shar'anta sallar tsoro. To wannan sun ce an shar'anta ta alfar Zotul Hudaybiya, don haka ne kuma ce yin wani ta tabbata. Idan aka ce Zotul Hudaybiya ne aka shar'anta sallar tsoro, to duk Qadr kuwa ta riga sallar Hudaybiya faruwa. To amma waɗansu malamai suka ce to akwai kafin a shar'anta sallar tsoro ne abinda ake jin tsoron musulmai za su yi a wannan lokaci shi ne ko ana yin sallar gaba ɗaya da suka saba yin sallar gida, wanda yake Allah ya hana su yin kawo makwabcinta shi ne sallar tsoro. Ba sallar tsoro a cikin ayoyin suratul Nisa wa idza kunta fihim fa aqimt lahum as-salah fa'budu ta'ifatan minhum ma'a wa yaqulu qasmiyatan fa idza tajidu فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. في وقت كفروا لو تقبلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فتجدون عليكم مجلسا واحدا. شو كفر إذا كنت تجي سيكون لكم صلى الله عليه وسلم أحسن لو كنت تتكلم قوالي وأنا أبو سعد بن ربيعة 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 وأنا أبو سعد sallallahu alaihi wasallam sai na gani sai muka kata nan guri abinda muka fada ne da Allah subhanahu wa ta'ala wanda muka kuskure kuma ubangiji ta abinda suka fi wani sauran al'amari kuma ba mu sai mu tashi ba mu karu har ta salati a wancan lokaci akwai wanda suke cewa na rubuta karanta wani abu da kake to amma lokacin karanta abu dan ba wanda ya zo da wannan littafin da yake gobe sun zo da shi ma karanta ke insha Allah assalamu alaikum kan fifita farkon lokaci ne saboda wannan su nusu amma din da ke nuna al-mubadara ila al-khayrat ko al-musabaqa ila al-khayrat har ma su kan yi sabani kan cewa shin wanne yake falala da in salla a farkon lokacin ta da in musalla a cikin lokaci cikin dare a farkon lokaci in yi kadan yin falla ko in bari a cikin lokaci zan dace da dare an gabe ko wanda su wannan su da cikin malama da kiyas na cikin kamar cikin lokaci cikin dare ya fi kai farkon lokaci kai kamai suka ce domin ladan jini idan tsarin su ne 75 ko da 7 to amma ladan farkon lokaci ko ce mazmunin fihi baka san ko nawa bane ba gara ka rike wancan tabbas wadansu malaman kuma suna ganin kai farkon lokaci shi ne fi su kuma suna da hadisan su wanda annabi ke cewa za a yi waɗansu lokuta da za ku ga imaman ku za su rinka jin kirkin sallah to ku ku sallace ta a farkon lokaci sannan kuma in sun zo za su kuma ku bi su wannan sai ku tsaron da ta zama kuna fila to ka zama kuma an tafiya ta aji a farkon lokacin shi ne saboda ka wannan hadisin da kuma shi ne amma kuma ta zama cikin da wanda ke cikin bukari ne da wasu da ke tafiya su su ana wace wannan kuma ke tsawo ne ta hanyar da ku ce ba da an sake masarsa tare da ku in ka da kuto suke nan kina ba ta saba ta sabo wani kuto ne da ita wannan ba ta yi ba sannan kuma ta yi wani zuwa ta kanta ta yi ta wani rinsu bukatu ne ta sabo da tsawon wani ke kan sa dukkan bukatu ne da ya yi ba a rinsu ba ta ba ta yi mana kuma a zuwa ta yi wani kuma ta yi wani kuma ta yi wani kuma ta yi wani duk wanda ya san da mun da mun da ke ta wani yi wa mun ci addu'a tun da ba ta da ta ki kawo ko wani man da Allah ke da sallallahu alaihi wa sallam fa akhi su da addu'a idan za ku yi mun ci sallah to ku ke ban ci shi da addu'a saboda kowa da kowa ne ke wannan kuma da kan da ke cewa mun san sallallahu alaihi wa sallam mutum kyauta kamar kan ba shi wuta ba wani sun kyauta ba kyauta ba su duru ba su yi ko su tsaya na man ta wanda kan ba ba ne musamman yana da ne ke wani mutum ya zo ya yi kishi wala man na Allah ta kan ka haɗi ya yi ya zai tafiya tsoro kafa sa kan dokin kofa zai fita sai man da Allah ya ce wa kan mutane sun san inda ne ke cikin roƙo da wani cikin su bai roƙi wani wani abu ba amma sun shi manzo Allah ya baka hannun kansa ya baka kyauta wannan ba wuta bace ba amma roƙo ka na ka roƙa shi ne abin da sai ka baka su dan haka ka mauna da roƙo duk da Allah ta baka ba duk musu Allah ta baka cikin addini amma ko wanda ka Allah ta wa su roƙi wani abu manzo Allah ya kika kance su mutum uku ne kai duk wanda ya roƙo manzo Allah ya ce wuta yake so inama huwa sautin da kullu ha sahibu ha saut mutum na farko mutum ne ya kasance wata ta kai ha ta zo ta cinye dukiyar sa wato wata musulma kamar da gobe da dukiyar sa ta kone ko ta kashe ta ce mutum su kwace jarin sa gaba daya ta ce shi ne ke mutum ne da ta faɗa abin da zai ci gaba da juyawa ta ce ta faɗa ma abin da zai ci gaba da juyawa kuma ya biya roƙo mun da Allah ce wani ya halaka amma da kuma mutum da ke da wasu kai kamar sa uku masu hankali cikin jirinsa ko makwautansa suka ce karuwa na kyautar cikin halin da ɗan kai da masu taimaka masa ta hanyar ba masu yi faɗa ba wanda da shi ma wannan yana cikin roƙa kuma ya karɓa ko an faɗa su sun roƙa shi kuma ya karɓa da ya samu hanyar da toshe wannan buƙatar kuma ya dina kenan na cikin da ta an ce wa ta hanyar ko da ta hanyar maruma ko da an da wata hakiya ba wa mai kawo wani da ya tura wani jiri ba ina da ɗan kuma yin kai kyau da aka sanya wa zanen da shi ne roƙo ka je ka roƙi mutane ba su da kan kasancewa daga cikin mutanen nan guda uku ba akwai hadisi na Abu Zar al-Ghifari masu yi da kuma tabbata ba a kan musulunci suka kuma ba su kan kasa maka wannan zalamar sun kasa su ne sun nuna ba a ta musulunci ta yi ya ce ba manzan da ke karkar su kowa komai kamar su Abu Zar al-Ghifari ya ce ko da gudanar da kan kasa da kuma ta faɗo kada ka ce wani yi ko maka sai ne ka sauko ka ɗauka da kanka ba su Abu Zar al-Ghifari Allah ma ka Allah ba ka mu suka yi baya
Muhammad
Salih Al-Hassan wannan guda uku ne wa Muhammad Salih Al-Hassan wannan idan ka tafi ya ce Hassan wanda yana tambaya ni ko kun bar mai wala wala kana hankal ka mun zawa mutunci ne wannan wannan ne tawassul addini ne nan ba ku ci roƙo ba addini ne na roƙo ake ce wa Muhammad Salih Al-Hassan ne wato ko kai ko wannan matsala idan muka lura da kuma sabbin da kawo mana ci baya yanzu ka tafi da sake gobe ban sani ba ko anan gari ya tawo banda kan mu kan mu sani ba kina nan ba sani ka tafi da sake gobe ka tafi su karɓi da kuma kan kan man nan ko kuma kan nan su guri ko duk kan wanda kan kan man ke ban state ka tafi ofishin commissioner ko wanda commissioner musamman da ma'aikatar asuka ba na ga sanin kun yi ba ka tafi ofishin ka tafi ban house sai ka je ka samu mutane sun wanke riga sun komai sun san ko ba su da aiki yi ko da su yi wasu wasu ba su sa ta maula haka ka ga ofishin da kuma ta ta mu ne ta ka ga duk wani dan da su sai ko ka ko da su ne za a ji a cikin fara barwa ne haka kuma su ta ga ya yi lokiyan haka wani su ne sauran su to kaga wannan ba duk ba su kuma ruwa da manzo Allah ya haramta to duk wanda ke kan cikin maka wannan gobe kan da ke cikin maka da sai ka ga cikin da ka ci kai ka ga ba ne cikin ka cikin ne ke ka zo ke ya ba da na cikin ta shi ni so ki ci kuma ba ta gode ya gode ta ci ka ga wannan ki ta duk sai ka ga idan mu ba su da wani cikin cikin ba su yi su kuma su ci ba ka amma in da ka karba baka ce ya tsaya ka kudda da bacin sa amma ya ce ma cikin ka da mutuncin ka dole ne ka ga nan gurin kuka ce da dan majalisa mu na maza ba ka ci aka samu gidi sa uku ba ku ce da shi ne suka kai amma kun ne zuwa da annabi mu na wahayi ne ce shi ko da annabi mu na ku ce ba ku ji wa kinto a majalisa ina bin da ke kadar mun da ci ba ya fuska siyasa ta fuska tattalin arziki ta fuska addini mun kasa bayanta da addini mun kasa bayanta da rayuwa wallahi babu yadda za a yi kasance mun ci ba sai mun yaki wannan mawadin da roƙo da wannan alamu da babu da asali a yaki hudu ba wani sauci a Kano duk waɗannan hadisan da hadisi wajen hadisi a karɓi wani suka haɗa roƙo wannan imamu mun zai ba kawai shiga cikin da tarjibu ta yi saboda hadisi a karɓi bayan da zai kawo da ke jina da kyau ya bayan da ya ta hannun in ba ka nan bayan wa'ar kadunan cin da yaki wani sa'an da kuro ka duk baya cikin wata can guda uku a yi shi kashe wanda sun guda uku ke a kwanci na bai Thank you. kan da karatu to ya ka amma dan lafiya shi ne da zaman da ba ta kuma kan goba kan ka da cikin da ba ta karatu ta yi ne da ya ka shi da masallaci to kuma sai ka zo ka samu wata shi na ka ko dan sunan ka ka zo ka ci samu da kan doka kudin shi ne shi da goba kawai suka ce waɗanda su ma suna cikin mutane da abin da za a karɓa ya fi da su da su shi a kowace shekara da masallaci ba samun kuɗaɗe da karɓa ne da dubu ɗari wanda wani dubu ɗari dubu ɗari uku ya ka samu amintattun kan kwamiti waɗanda suke masu roƙon amana suka da su a cikin nasu cewa jima'an talle zuwa da kan talle kuma su ranka sayan ƙwanon zarki kuma su ɗauki mai kasa da ya fi da wajen
nan
ba kuma wannan shi ke da kuma sabon Allah ya ba ka da gwada rubuta kishin da ba ta yi ko don da kwatin ba ya buka da kuma inda kowa goyi sa shi da shi na masallaci ko da kuma ba da wani gudu shi ko an zo su fahimta wani ba ko an zo fahimta kuma ba ba za su yi wannan zuciya ba amma da mutum zai wannan shi ko kome shi ko kome da kashi da mutum zai wannan lokacin da annabi da kwatin da mutane sun gani da shi zuwa kwaki kuma zan tabbata da ce na duba cikin dukiya da ba an da dukiya da na fi so na bona da aka samu a cikin ba ya ce sai na sa ka san tuwo kafi da ne ta ma wani sakin da gaba da kuma da kuma cewa kawai san bana da shi ta ba ma ta Allah haka lokacin da aka tura kuma da ke karɓo da kawo mutane da ke sai samu tarin bin wajen da wani ya ce kan samun kawo kuɗin da ka tarin ce ba zan bayar ba kai wanda ba ta shi kuma yake ba da wani nasa da bai ba da ba aka zo wajen a kawo ba ta shi yi ma wata ta an ta da shi kan bai ba da ba kuma duk yadda da ba ta yi wata ne ta ya mai da ba ta a ta da shi ya fara da shi da ta yi ya ce wanda ke kan ba ta dole ne ya da shi ba ta in ya dawo ya dawo ya shi yana da ba ta har zuwa lokacin da zuciya zai lalace ko na kwano a duk ba shi ma dole ne ya da shi ba ta kwano na da ba ta
kowa na son girma sai ka ce gullando
a san gumar nuna kullum da annabai da bandit ba rawani kowa to amma idan kowa ya sallama cewa ni ba zan iya bari kadai sai da kai kai ma ba za ka iya kai kadai ba sai da ni ni da na haɗu da kai ba alfarma ne maka ba kai ma da ka haɗu da ni ba alfarma kai mun ba mun tare linata'awun albirri wa taqwa din mai taimaki kin ya kai alkhairi in mun kai wannan matakin na fahimta wallahi ba abin da zai hana mu shiga ba ko yanzu muka fahimci wannan bi milati ba a Najeriyance nan da shekara biyu sai kaga an canza siyasar Najeriya ta zama wani abu daban amma matukar mun fahimci wannan ba shekarun da suke fuskantar mu suna da hadari kalubalen da muke cikin su yana da hadari wallahi ta kowane irin tsarin rayuwa ko siyasa ko tattalin arziki ko menene abin da yake fuskantar mu yana da hadari duk makamashin cin nasara mana da shi a hannu amma ba mu tsara shi ba kuma ba mu amfani da shi duk makamashin cin nasara muna da shi a hannu dukkan wanda zai wani abu a nan kasar sai ya kasance dole sai ya yi da musulmi in yana so ya ci nasara in ku ba zai sha wahala to amma musulmin kila bai fahimci addinin ba kuma ba wakiltar addini ke ba saboda haka dole sai mu yi gyara ya jama'a
to akramakallah a nan ya halatta idan ana rabon rumfunan kasuwa ko kuma gwamnati tana rabo ko na state ko kuma na local government ya halatta waɗansu kwamiti na masallaci ya ce mun zo mu roki rumfa saboda masallacin anguwarmu
ya halatta da kan shi ko su nema kuma ya kamata chairman na local government ya ba su ko hukumar da abin ta shafa ta ba su sosai da sosai kawai abin da chairman na local government zai kokari ya tabbatar mutane ne da gaske suke a ba shi sunayen yan kwamitin su wane ne su kuma kowa a bashi dan cikakken tarihin sa da kuma sana'ar sa da aikin yinsa shine kawai wannan dole kuma ya wannan tsarin ku dan sai za a danka mana wa aka danka wa ka san dai ba za a ba kula ajiya nawa ba kowa ya san wannan ko ba haka ba to wannan shine tsari zaman gaskiya da gaskiya kenan sai mun lura ko gama yace to mun ga bukatar ku sai ba su a rubuce dan Allah muna bukatar na farko a ba mu sunayen yan ku
أولاك أكرمك الله فليتفضل. مالك الله.
وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما ينهك ينوى مسلمي إنا من الجيس واتى الدين المسلم السلام عليكم ورحمة الله ina kuma godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya bani ikon kawo ziyara wannan gari mai albarka na Goza a karan farko domin ko da na taɓa bi ta garin nan da ban taɓa tsayawa ba sai yau don haka ina farin ciki kwarai da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da na samu halartar wannan gayyata ta musamman domin zartar 'yan uwana ko musamman ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bani daman gaisawa da mai martaba sarkin Goza Allah saka masa alkhairi kuma bisa ga dace da ubangiji subhanahu wa ta'ala ke kaddarawa sai muka dace da zarfin zaman da kuma zarfin makan wurin haɗuwar mu ya zanto masallaci lokacin haɗuwar kuma ya zanto daren juma'a shi masallaci shine mafi tsadar wuri a sararin duniya manzo Allah ya ce ahabbul biqa'i ila Allah almasajid a cikin dukkan wurare inda Allah ya fi kauna sune masallatai ko masallaci daki ne cikin dakunan Allah fi buyutin azana Allah an turfa wa yunkar fiha ismu yusabbihu lahu fiha bilghudwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah wa iqami salah وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار كما سننكن حديث يتبت تكن صحيح مسلم دغ أبو هريرة الله قال يدعى بريشي تكن أبن مزال لا فداء حديث وان دي شيء يفشى فرع من نكي سوء انشي
manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffatuhum al-mala'ikah wa dhakarahum Allah fi man 'inda. Bayan da za a yi mutane su taru a wani daki cikin dakunan Allah, masallaci kenan, suna karatun littafin Allah, suna darasin littafin Allah a tsakaninsu, ba ce sai natsuwa ta sauka a kansu ba. Taro ne da hargowa irin wanda ake yi ko a kasuwanni ko a wajen kamfen na yakin neman zaɓe ba, wanda sai an ce da mutane ku yi shiru kafin su yi. Abinda ake karantawa na ayoyin Alkur'ani yana nutsar da su, tare da cewa jama'ar na da yawa amma sai ka je su kowa a cikin natsuwa, sannan kuma rahmar Allah ta sauka a kansu, sannan kuma mala'ikun Allah su yi wa wurin da'ira su kewaye su, sannan kuma sai Allah ya ambaci kowa a fadarsa ta mala'iku. Muna fatan Ubangiji ta'ala ya sa mu cikin waɗanda wannan hadisi zai gaskatu a kansu. To wannan dangane da wurin haɗuwa kenan, zarfin makan, zarfin zaman ɗin daren juma'a, wanda ya tabbata a cikin hadisai daban-daban manzon Allah ya nuna dukkan mummuni mace ko namiji da Allah zai karɓi rayuwarsa a daren juma'a, to in ya mutu ɗin ya yi shahada, kamar da wanda ya mutu ranar juma'a kuma shi ma ya yi shahada. Wannan da hadisai da manzon Allah sun nuna haka. To muna fatan Ubangiji ta'ala ya ba mu albarkar ɗakunansa, wato masallaci kenan, ya kuma ya ba mu albarkar lokaci na daren juma'a, sannan kuma yana yi mana barka da sallah. Tunda yau, kamar yadda masu bayani tun da zuwa gabatar 16 ne ko 15 kuka ce ne 16, wato ainihin ga watan Shawwal, watan 10 a shekara ta 1423 bayan hijira, wanda ke nuna mako biyu ne kawai da waɗansu 'yan kwanaki da kammala ƙaramar sallah da shuɗewar wata mai alfarma na Ramadan. Fata na Ubangiji ta'ala ya sa muna cikin waɗanda aka yi wa gafara a watan da ya shuɗe, kuma fata na a gare mu gaba ɗaya Ubangiji ta'ala ya sa halayenmu da ɗabi'unmu bayan Ramadana su yi kyau, su gyaru, su fi na kafin Ramadana kyau. Kuma a nan zan yi amfani da wannan dama in tunatar da mu waɗanda suka riga suka yi tabi'a wa ni'mat, wanda ba su riga sun yi ba, manzon Allah ya faɗa cikin hadisin da Imamu Muslim ya rawaito daga Abu Ayyub Al-Ansari, Allah su kare yadda a gare shi, yace man sama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Shawwal kana ka siyamid dahr. Dukkan mutumin da ya azumi na watan Ramadan sannan ya bi bayansa da azumin shi da cikin watan Shawwal, za a ba shi ladan kamar ya yi azumin shekara, saboda ka'idar da ke cikin suratu Al-An'am da Allah ke cewa man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha, duka wanda ya aikin lada guda ɗaya kyakkyawa za a ba shi sakamako guda 10. Wato kaga azumin Ramadan ga shidda cikin Shawwal, idan kowane ɗaya ka ba mutum lada 10, wato mutum yana da lada 360 wanda su ne adadin kwanakin shekara gaba ɗaya. Sai zanto a kowace shekara kai Ramadan kai azumi shidda cikin watan Shawwal, kamar gaba ɗaya a wannan shekara baka sha ruwa ba, azumi kake ladan da za a baka. Wannan azumi ba lalle ba ne mutum ya yi shi a jere, ya samu ya yi shi a jere in ya ga dama kuma ya rarraba. Ba lalle ba ne ba kuma mutum ya yi shi dab da kammala Ramadan, zai iya yin shi a 10 farko ko a 10 tsakiya ko a 10 ƙarshe cikin Shawwal ɗin, duk wanda ya yi. Sannan wanda ake bi azumi na Ramadan bai biya ba, ya sha azumi saboda rashin lafiya ko tafiya ko wasu saboda jinin al'ada ko jinin biki ko dukkan wani dalili wanda shari'a ta yadda mutum ya ajiye azumi don shi, Ramadan ya wuce ga bashin wani adadi na kwanaki bai yi ba, ga kuma yana son ya yi shida cikin watan Shawwal. To abinda malamai suke cewa, idan akwai yalwar lokaci da ƙoshin lafiya da zai baka daman ka biya bashin Ramadan ɗin da ka sha, kayi guda shidan cikin Shawwal kafin Shawwal din ya mutu, in har za ka iya haka aka fi so kai. Amma idan akwai matsatsin lokaci ta yadda ba ka iya biyan bashin har ka zo kai Shawwal guda shida, to ka samu dama ka yi azumin nan guda shidan cikin Shawwal daga baya ka biya ramuwa din, saboda ita ramuwa lokacinta mai tsawo ne. Su ka sita Shawwal lokacinsu shine watan Shawwal, da zaran ya mutu mutum bai yi ba sai wata shekara ɗinta daban. Kuma ya tabbata cikin Sahih al-Bukhari, ummuna Aisha Allah shi kare da gare ta, ta kasance takan yi jinkirin rama azumin Ramadan har Sha'ban ya zo. Ta ce saboda yadda take shagaltuwa wajen yi wa manzon Allah hidima a matsayinta na matarsa, wannan sai nuna jinkirta ramuwa ɗin idan akwai wani uzuri ko dalili babu laifi a cikinsa. Don haka dai kowane musulmi mace ko namiji yana da kyau ya amfani da wannan dama tun kafin wannan wata ya mutu, mutum ya samu ya azumin nan guda shida waɗanda manzon Allah ya alkawarin ladan da muka ambata a baya cikinsu. Sannan kuma wani yana da dama ya tambaya ya ce, ka ce wanda ya azumci Ramadan ya azumi shi da cikin Shawwal za a ba shi ladan shekara, saboda ka'idar wanda ya aiki ɗaya lada goma ka ga lada 36 kuma so goma ya zama 360 kenan. To amma mu azumi 29 muka yi, abinda wannan ke nunawa za a ba mu lada 350 dan da mun yi 30 shine sai mu sami 360. Wani yana da dama ya wannan tambayar, dan kokolwar ɗan adam takan kai yayi tunani inda baka tsammani. To sai ka bashi ansa da cewa akwai hadisi cikin Sahih al-Bukhari wanda Imam al-Bukhari ma ya kulla babu a kansa cikin Kitabus Siyam, babun shahara idin layin kusani, babin da yake magana akan cewa watanni guda biyu babu tawaya a cikinsu, su ne watan Ramadan da watan Zulhijja. Malamai sun yi fassara daban-daban wajen me ake nufi da babu tawaya a cikinsu. Waɗansu suka fassara su da cewa abinda ake nufi lalle watan Ramadan ya zama 30, lalle Zulhijja ya zama 30, amma wanda ya tace mafi raunin fassara, abinda ya nuna raunin fassarar, saboda manzo Allah ya ce kala 9 yana azumin Ramadan, so ɗaya ya taɓa cika 30, sauran 8 da 29 ne. Sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda wannan bayani yana cikin Fathul Bari sharhin Sahih Bukhari. To me tace fasara ta fi dacewa shine, suka ce fasara ta fi dacewa shine babu tawaya ta fuskar lada, abin nufi ko da azumi 29 kai, tunda da niyyar da kai ta Ramadan ce za a baka ladan cikakken wata. Idan wani a garinsu su ba su ga wata ba har sai suka yi kwana 30, ko a garinku kuka ga wata 29 dukkanku za a baku ladan kun azumci Ramadan ne, ba ya zuwa za a yi aiki dan wannan 29 ba za a baka ladan 29, wancan shi kuma kirga 1, 2, 30 ba za a baka ladan 30, ladan watan ake bayarwa. Babu nusani, babu nukusani a cikinsu tsakanin wanda ya 29 da kuma 30. Ina jin idan mutum ya fahimci wannan sai ya rushe wancan tunanin da muka ce kila zai ce yanzu azumi yin da za a ba ni lada 350 kenan saboda ya azumi 29. Manzo Allah ce shahara idin layin kusani Ramadan wa Dhulhijja. Kuma abu na biyu, mutunan ni'imar Allah a gare mu wanda malamai da suka wazidi sun faɗakar da mu a kai, ita ce ni'ima ta musulunci. Babu ni'ima mafi girma sama da ni'imar musulunci, ita ce wanda Allah ya goranta mana cikin faɗinsa cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Lalle a yau na cika muku addininku, na kuma cika ni'ima ta a gare ku, na yardan muku da musulunci ya zama shine addininku. Wannan sai nuna cikar ni'ima shine shar'anta mana musulunci a matsayin yardajjen addini a wurin Allah. Sannan Ubangiji ya faɗa cikin suratul Baqara, fala takhshawhum wakhshawni wa li'utimma ni'mati alaykum wa la'allakum tahtadun. Ali bin Abi Talib ya fassara tamamun ni'ima shine al-mautu al-islam, mutuwa kan musulunci ita ce cikar ni'ima. Da haka lalle ni'ima ta addinin musulunci ni'ima ce mai girma. Ni'ima ta biyu ɗoriya akan wannan, da Allah ya yomu musulman sai ya yomu cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inda yake masa daga dama sai ya yomu a lokacin annabi Musa ko lokacin annabi Isa ko lokacin annabi Nuhu ko lokacin wani annabi cikin annabawa, wanda duk lokacin da za a yi ka a cikinsa, kuma ko da ka yi imani da wancan annabin ka zama musulmi, wato darajar ka bata kai darajar wanda yake mabiyin annabi Muhammad ba. Shi yasa ni'imar musulunci daban, ni'imar kasancewarmu al'ummar annabi Muhammad kuma wata ƙari ne akan ni'imar musulunci. Shi yasa da waccan aya ta yi magana ni'imar musulunci a jumlace, sai wata ayar da cikin malaman da suka yi wa'azi wani ya jawo ta ko su duka, ita ce laqad manna Allahu 'alal mu'minin iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Haqiqa Allah yayi ni'ima yayi baiwa shine manna, manna Allahu 'alal mu'minin, Allah yayi baiwa ga mummunai. Iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim, yayin da ya turo musu manzo daga cikin kawunansu, wato turo manzon Allah wata karuwar ni'ima ce akan mu, domin al'ummar sa ita ce al'ummar da aka kira khaira umma, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bima'ruf wa tanhauna 'anil munkar, ma fi fitar al'umma. Kuma ita ce al'ummar da aka kira ta da suna ummatul wasati, wato tsakatsakiya ko zababbiyar al'umma. Wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'alan-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida, wato wannan ba karamar ni'ima bace kasancewar mu mabiya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To shari'a da manzon Allah ya zo da ita, ko dokokin da ya zo da su, ko tsarin da ya zo da shi na addini, tsari ne wadatacce kuma gamsasshe, tsari ne wadatacce ta fuskar ɓangarorinsa, gamsasshe ta yadda kowane ɗan adam ya dace da yanayinsa. Domin abin da ya shafi shikashikai na imani waɗanda su ne ke raye zuciyar ɗan adam, su kuma ƙulla alaƙa kai tsaye tsakaninsa da mahaliccinsa, Qur'ani ya yi bayaninsu a wurare daban-daban. Kamar ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. wannan da shika shikai ne na imani. Ya ayyuha alladhina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhi nazzala ala rasulihi wal kitabi alladhi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dalla dalalan ba'ida. Duka wadannan shika shikai ne na imani, ababai ne da suka shafi kudurin zuci, yarda da kadaitowar ubangiji subhanahu wa ta'ala, wanda ya kadaita wajen samar da dan adam, wanda ya kadaita wajen saukar da ruwa da fitar da tsirrai, wanda ya kadaita shi kadai wajen kawo duhun dare da kawo hasken rana, da kuma bambanta yanayi a cikin kwanakin shekara, wani lokacin zafi, wani lokacin sanyi na hunturu, wani lokacin dare ya tsawo, wani lokacin dare ya zama gajere yini ne ya tsawo, wani lokacin yinin zai tsawo, wani lokacin yinin ya zama gajere dare kuma ya kasance ya karamba.